gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 13 ga watan Janairu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu yanzu haka kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Mai gabatar muku da shirin a yau Halima Jimrau. A zauren matasa za ku ji muhawara akan alakar da ke tsakanin talakawa da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi. Me yasa talakawa suka hi sa ma gwamnatin tarayya ido ne da tuhumar ta akan yadda take sarrafa kuɗaɗen jama'a? Me yasa talakawa ba sa matsa ma ƙananan hukumomi da jihohi waɗanda su ne kusa da su fiye da gwamnatin tarayya? Me ya kamata jama'a ta yi don ta tursasa ma gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi fiye da gwamnatin tarayya?
Idan mun ce muna duban shi wa gabanin mun nan ne za mu bata ma akan mu lokaci.
Ya kamata gwamnati ta duba ta taimaka.
Baka samu ma ka ganshi ba ma bare ka ku ga masa menene matsalar ku har ya biya muku bukata.
To me yasa talakawa ba sa tsara kansu su rika bibiyar kananan hukumomi da jihohi domin su san yadda ake sarrafa musu dukiyarsu?
Gaskiya akwai rashin wayewa da rashin fahimtar yadda wannan tsari yake. Tsari ne da ya kamata a ce masana shari'a, masana harkar zaɓe sun shigo sun wayar da kan mutane akan yadda zai abubuwan.
To baitin amsoshin tambayar mu ta Facebook za ku ji labarin ɗan iya wanda a yau ya ragargaji ɗan danhwara nan da ake kira 419 masu tura ma jama'a sakonnin ƙarya ta wayar talho game da asusunsu na ajiyar kuɗi a bankuna. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji duka wannan. Mun yi muku tambaya a Facebook cewa ta yaya 'yan ƙasa za su samu ƙananan hukumomi da jihohi ido domin su tabbatar sun yi musu ayyukan more rayuwa kuma su tuhume su akan yadda suke sarrafa dukiyar jama'a kamar yadda ake ma gwamnatin tarayya? Ga amsoshinku. Yau da gobe ni a gani na ya kamata matasa su yi karatun tanatsu su bar biye ma 'yan siyasa suna tunzura su suna aikin asha don neman biyan bukatunsu, su tsaya su kafa kungiyoyi masu bibiyar yanayin jagorancin masu rike da matsayi a jihohinsu da kuma ƙananan hukumominsu don ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Abdullahi Magaji Findiga. Yau da gobe shugabanni sukan yi ma mutanen da suke wakilta alƙawarurruka musamman ma lokacin kamfe na yaƙin neman zaɓe, wanda wasu daga cikin suke cika wasu daga cikin alƙawarurrukan wasu kuma saɓanin haka. Mu da suke wakilta a matakin jihohi da ƙananan hukumomi mukan iya yin gangami zuwa ofishin ƙaramar hukuma ko ta jihar don gabatar da ƙorafe-ƙorafenmu ko kuma mukan gabatar da ƙorafe-ƙorafenmu ta gidajen rediyo, talbijin, kafafen yaɗa labaru da sauransu. Sako daga Lawan Alƙali Yusufari. A gaskiya jihohi da ƙananan hukumomi suna da babban mahimmanci a ɓangaren ci gaban ƙasa. Sako daga Munai Kacalla Tarmuwa. Gaskiyar magana to kwamiti za a sa a kowace ward su kuma sai su sa musu ido. Sako daga Adams Muhammad Farin Doki. Matasa suna da mahimmanci sosai akan sa ido wajen harakokin domin ta haka ne zai sa ita gwamnati ta san abin da ake kashewa. Sannan sanadiyar sa idanun matasa da suke yi ita gwamnati za ta san ana yi da matasa. Ta sanadiyar hakan da kulawa tare da sa idan da suke yi akan ƙananan hukumomi zai sa ta san aikin da ake yi wa talakawa. Sako daga Bashiru Albashir. Yau da gobe tabbas jihohi da ƙananan hukumomi su ne mahi kusa ga talaka. Sai dai kash, talaka ba ya da damar sa ido don neman abin rihin asirin yau da kullum da ya sha mai kai. Amma 'yan uwana talakawa to ga fa dama ta samu. Ƙungiyar muryar talaka da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya a shirye suke su bi kadin duk wata ƙungiya da ake da dukiyar ƙasa a jihohi da ƙananan hukumomi tare da gudunmawar kafafen yaɗa labarai irin su VOA da makamantansu. Sako daga mataimakin ma'aji na ƙungiyar muryar talaka na ƙasa Alhaji Murtala Abasu Mai Shadda Kwantagora. A yanzu ƙananan hukumomi ba su da katabus balle su ce wani abu tunda salary kurum suke iya biya. Sauran bayani yana gun wanda ya dora su sai yadda ya ce haka za a yi. Alhali kuwa talaka ya yi kusa da su. Sako daga Bashir Yu Garku. Ni a gani na shine kowane gwamna ko shugaban karamar hukuma su dinga hitowa kafafen yada labarai suna yi ma jama'a bayani akan kuɗin da ya shigo musu a wata. Kuma da yadda aka kashe su kuma su dinga neman shawara wurin talakawan da suke mulka domin su suka san bukatunsu. Sako daga Attahiru Tsoho. Wallahi in dai ba dokokin da suka yi wa ƙananan hukumomi da baibayi akai ba babu wani alfanun da talakawa za su samu. Domin gwamnoni abinda suka ga dama suke yi da kudaden ƙananan hukumomi. Sako daga Ibrahim Yakubu Imam. Gaskiya al'umma ba su hoye mayar da hankali akan ƙananan hukumomi ba, sai dai gwamnatin jiha da ta tarayya. Hakan ya biyo bayan ganin da suke yi ne kamar nauyinsu kacokan ya ta'allaka ne akan gwamnatin tarayya da ta jiha ɗin. A yayin da suke ɗaukar shugaban ƙaramar hukuma a matsayin shi dai ga shi nan ne kawai. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Hakan ba za ta yiwu ba har sai matasa sun daina jagaliya. Sako daga Idris Dangaji Kohan Na'isa. Gwamnatin tarayya ta tilasta ma gwamnoni da cewa a bawa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye. Shi ne zai sa su yi ma jama'a aiki. Sannan a san yadda za a gano cewa sun yi aiki ko ba su yi aiki ba. Sako daga Dr. Bala Jalo. Hakan ba zai yiwu ba sai talakawa sun guji maula da san kansu. Ta hakan ne za su iya sa idan da gargaɗin shugabanni. Sako daga Abubakar Ahmad Roni. Ai local government waje ne da ake sace kuɗin talakawa. Sako daga Nasir Mustafa. To kukan kurciya dai jawabi ne inji masu iya magana. Yanzu ga zauren matasa da muhawara akan alaƙar da ke tsakanin talakawa da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jahohi. Me yasa talakawa suka hissa ma gwamnatin tarayya ido ne da tuhumar ta kan yadda take sarrafa kuɗaɗen jama'a? Me yasa talakawa ba sa matsa ma ƙananan hukumomi da jahohi waɗanda su ne kusa da su fiye da gwamnatin tarayya? Me ya kamata jama'a ta yi ne don ta tursasa ma gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jahohi fiye da gwamnatin tarayya? Ibrahim Abdulaziz ne ya jagoranci wannan muhawara tare da wasu matasa. Karima Abakar da Emmanuel Alhaji Song da Usman Umar da kuma Awal Babbo.
Alhaji Awal shi ne idan ka duba sautari yana ganin mu ma jama'a da namu laifi idan muka tashi mu muke zaben shugaban ƙananan hukumomi amma sai mu mai da hankali musamman ma matasa mu ake amfani da mu lokacin zabe sai mu ce gwamnatin tarayya za ta yi shugaban ƙasa zai yi gwamnatin tarayya wani yana can matsayin tarayya alhali ga wanda ke kusa da ni me ya kamata su jama'a su fahimta rawar da ƙananan hukumomi za su taka da ma jihohi don bar manta ba ko ni shugaban ƙaramin hukuma na nan Yola ta Arewa wanda ta shuɗe ya biyo mu a filin ƙwallo yana ta roƙon mu mutum biyu ne a bayan sa Allah ku taimaka rana kaza ku ba mu ƙuri'a dan Allah suna ta bibiyan mu duk inda suka ga taron mutum biyu uku suna roko amma daga baya bayan aka bashi ƙuri'a din Allah ya bashi nasara ya ci sai ya zama na bayi da kawai yana cikin tinted na glass idan ka zo wucewa sai dai ya sauke daga maka hannu to wannan baka samu ma ka ganshi ba ma bare ka ku ga masa menene matsalar ku har ya biya muku bukata
ai wai idan yana sata jaga na da wani su kuma jama'a me ya laifin su na rashin sani ko kuma me ya kamata jama'a su fahimta rawar da su kan hukumomi ya kamata su taka musu
abinda zan yi kira ga mu al'umma mazauna yan gari waɗanda muke zabe kamata ya a ce mu gane cewa wani mutum muka zaba wane ne ya fito zai nema takara mu zabe shi a matsayin shugaban karamar hukuma ko kuma wani wanda zai shugabanci wannan al'umma to idan da ba da misali kamar yankin kudu maso gabas wato al'umman Ibo sai sun duba kai kaiwa yankin ka wani abu na cigaba kamin nan su baka shugabanci ka jagorance
su lafiya kenan su can ƙananan hukumomin su da joint suna tabukawa wajen samar da aiki
matuka gaya domin a ƙasar nan kaman
don shara ka ba arewa
to arewa zan iya cewa kaman misali kaman gwamnoni ko shugabannin ƙananan hukumomi kaman gwamnoni ma misali su yi koyi da rota sakwarauta an ce a yi biya mafi karancin sadaki albashi 18,000 shi yana biya sama da 20,000 to kaga menene ya kasa a cikin abun da yake samu abun da ya kamata su yi su duba matasa ba wai lalle sai aikin gwamnati ba a bunƙasa harkar noma idan aka bunƙasa kowane ayyuka to duk wani matashi yana da ilimi akan abun da ya shafi kanikanci kafinta ko ma wani iri sai a inganta masa shi
to muna godiya jama'a kare da ku sha'afa a shirin nan na yau da gobe kuke saurara na murar Amurka batu da ya mutu wani batu kuma shine dan wana shine zan tambaye ka shine na batun da an tambaye ka ne yawanci mun fi mai da hankali wajen gwamnatin tarayya wajen samar da ba wai ayyuka ba wajen cigaban kasa kiwon lafiya ilimi da sansu shin kanan hukumomi suna ayyukansu da ya kamata musamman ma su suke kusa da al'umma wajen haka ilimi kiwon lafiya
gaskiya gwamnatin mu yanzu kan babu
wai kana kanan hukumomi
babu
me yasa
don ba su kula da kukan al'umman su da suke kawo don yanzu haka ma health service ne suka rike suna gani kaman ba zaben su aka yi an doke su an ba su ne kujera sabili da haka ba yadda mutum zai tinkare su ya zo ya ce yana son abu in kai magana su ce an ba su ne ba wai lectin nasu bane aka yi
kina ga malama kasa wato Ibrahim Abdulaziz da aka bi tabarawa bi ta mabi sawu gaskiya shugabannin kananan hukumomi musamman ma inda muke a yanzu da yawa ba a saki musu maran da zai kamata a ce kudin su yazo directly daga gwamnatin tarayya inda zasu gudanar da ayyuka wanda yake da kishin aiki bai samu kudin ba wanda yake so yayi sata bai samu kudin da zai sata ba to kaga kamata yi idan har kudin karamar hukuma ta zo kamata
galibi rashin kudi ne shi yake hana kananan hukumomi gudanar
galibi idan kai magana zasu ce maka a kudin su ne gwamnatin jihohi gwamnatin jihar ba ta sake musu kudi ba bare su yi albashi ko kuwa a su gudanar da wasu ayyuka galibi haka suke fadi
to a kaji abin da suka fada kai ana ganin me yake hana kananan hukumomi ko kuma gwamnatin jihohi gudanar da ayyuka idan haka ne in kuma haka me ya kamata su mai da hankali a kai
to su duba yawari yara suna zama babu kudin makaranta babu abun da za su yi su biya ma kansu kudin makaranta
kaman su asibiti da sauransu ne kamata kananan hukumomi su yi
to kananan hukumomi dai su taka rawan gani game da asibitoci domin asibitocin kauye wasu wurare zaka je babu magani babu kwararrun likitoci kuma ana yawan asaran rayuka sosai so don Allah gwamnatin jaha da nama federal da local government su yi kokari su samar ma mutane wuraren kiwon lafiya da kuma ayyukan yi na matasa
to Hajji Akin Jabir suka fara ku a shin kana hukumomin ku suna ayyukan da ya kamata in kuma ba sa yi me ya kamata su yi muku
a gaskiya babu don akalla ya kamata su taimaka zaka ga mutun yana zanne a kauye tana da ciki a ce za a zo awo ko wani abu kaga ba asibiti ba komai kamin a kawo mutum fa in ba akwai sawun kwana ba sai kaga an rasa shi rashin kula ne kuma a yau dai kowa burin sa yana so yi aikin gwamnati ne at least kuma ya kamata da a samu ko irin noma da sauransu kaman makarantu akalla yanzu zaka ba kowa yake so yi aiki ya zama malami ba don gaskiya ba a ganin su ba a taimaka musu wata ya kare har a shiga wani
kana komai suna makarantu da irin samar da wajen ci gaba kaman kiwon lafiya sun suna yi
eh to wajen shi gaban ci gaban su
wato suna kawo abubuwan mun rayuwa
kai gaskiya babu
me yasa
to wannan daga gurin su ne kaman yadda aka fada yanzu zaka ga mutum wai shi head of service ne in kai magana ya ce shi ma bai san inda ya tsaya ba a sai ya sai an yi zabe to kaga abun yana gaba gaba
to me kamata a yi anan
to abun da ya kamata aka yi a yi dai manyan ne ya kamata su da abun yake kansu ya kamata su sa hankali
to Alhaji Awal tambayar da zan maka takaici shine wani shara ka badawa su al'umma wannan ganin kanta san kan cewa ba sai gwamnatin tarayya ne kawai za ta samu musu da ayyuka ba sai gwamnatin tarayya ce za ta samu musu da ayyukan yi ba a gaskiya duk al'umma da muke tare da su a kasar nan ta namu ta Najeriya gabaki daya ba ma wai jiha kadai ba duk wanda ya sa ran cewa gwamnati ta tarayya ko ta karamar hukuma ko ta jiha ita ce za ta wadatar da shi da aiki to yayi wa kansa ƙarya kamata yi ka sani cewa a matsayin ka na dan Najeriya da kuma yanayin inda yanayin kasar mu take kamata yi ka zauna ka yi tunanin me kamata ka yi bare yi ka zauna ka ce wai a dan ma kai dan makaranta ne bare hana ka dan samun wani abun yi ba wanda zaka dan taimaka idan muka tashi muka tuna cewa kakannin mu kuma iyayen mu sun tashi da wani sana'a ce ta gado ko a akwai masu tsaka zare akwai ko a dinka hula akwai dinki da ma sauransu wani sana'an hannu dai wanda yau ka dauki sana'an hannu na zama tela in ina dinki zan iya samun kudi in dauki kudin nan a rana guda in je in sayi dabba ko in sayi fili ko in kashe su ba tare da naji tsoron cewa na taba uwar kudi ko jari misali don wannan sana'an hannu ne duk abin da na dauka na yi amfani da shi ina sa tsammanin gobe idan na shigo kasuwa zan kuma samu irin wannan to kamata ai matasan mu su duk wani aiki ko karatu suke ko ma aikin gwamnati kake ko ma
menene dai ka tabbata kana da sana'an da zaka yi domin ka rike kanka dan in kace kana jiran gwamnati to ka wa kanka ƙarya domin gwamnati ba za ta wadace kowa a ƙasar nan a ce ya samu aiki ba babu
kai kuma wani shara ka ba al'umma na butun kanci su san kancewa ba wai sai gwamnatin tarayya ce ba kawai za ta samu su aiki
to a tashi ne ma namiji dai ba san sadarago ba 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 maraya sai rago sabili da haka in ka tashi ya kamata ko bero ko wani abu sana'an hannu da yana da kyau ka koya kamar yadda gwamnan Adama wanda ya tafi Admiral Murtala Manyero Nyako ya yi abu makarantu na koyar da aiki yanzu haka ko wanda suka yi karatun TTS sun dawo manyan injiniyoyi suna aikin sana'an hannun su ba su rasa su je su aiki daki daya ba su rasa 1500 ba sabili da haka wannan yana da kyau
kuma gwamnatin kan hukumomi wani shara ka ba su wajen su cika alƙawari ko kuma irin gudanar da ayyuka musamman ma galuma
so su mai da hankali in mutum ya zo yana neman taimako in sana'a ne a ba su hannun jari
tabbatun samar da kayayyakin more rayuwa kamar asibiti makarantu da sauransu
tuka yana da kyau don yanzu haka akwai wata kayuwe ta gefen gujenmu yanzu haka ba su da ruwa ruwa da in sun sha suna saso a mai da gudawa yanzu haka suna neman bohol ko rijiya yanzu haka ya kai wata uku ba musu ba
su shugabannin kanin hukumomi wani shara ka ba su butun maganan ayyuka dai kamata a kan hukumomi da kuma jihohi suke
to ni dai ina kira ga al'umman matasa mu bar zaman banza mu nemi aikin yi idan mun ce muna duban shugabannin mu nan ne zamu bata mu akan mu lokaci akwai aikin noma akwai su panel fita akwai su gyara mu shiga cikin gari mu yi aiki gwamnatoci dai su yi su nemo ma mutane social amenities a cikin abubuwan more rayuwa a kowane local government yanzu akwai wani kauye a son sunan kauyen Moronma inda suke ɗeba ruwa ya kai kilomita 7 da kafa sun yi kokari sun tona rijiyoyi kusan 25 ina gaya maka wannan abun har ga Allah ne ba su samu ruwa ba kuma gwamnati na zanne na kallon su ba abun da suke yi asibiti babu mata da yara sai mutuwa suke yi kowane shekara sai sun yi kuka ga gwamnatin local government da ma state amma har yanzu dai kamar an shuka dusa
to Allah sa je kukan su to haji a kashe wani shara ki bawa su hukumomi tunda yanzu misali mun ji abin da ya fara wasu yankuna ba sa shi kuma sannan akwai kana hukumomi da kuma jihohi me ya kamata waɗannan jihohi da kuma kana hukumomi su
to akalilla da yasu samo ma ma'aikata aiki don a daina zaman banza in banda aikin ma ai za a iya ko keken nan mutun zai iya daga fashi haka an ga fashin ka yana kyau har za dinga baka kana wasu ayyuka kaga ka ci gaba
to kamar wajen samar da ababen mun rayuwa kuma da suka lissafa fa
to ya kamata gwamnati ta duba ta taimaka don a samu a rage zaman banza
to me yasa talakawa ba sa tsara kansu su rika bibiyar kananan hukumomi da jahohi domin su san yadda ake sarrafa musu dukiyarsu
ina ganin abinda ya faru saboda dan tabarbarewar harkar yadda ake tafiyar da harkar mulki na kananan hukumomi a yanzu a tsari kananan hukumomi ita ce hukuma mafi kusa da talaka wadda ya kamata a ce ya fi shan romanta fiye da gwamnatin tarayya saboda ita tana nesa da shi su kananan hukumomi an kafa su ne su dinga yin aiki wanda ya shafi mutane kusa mafi kusa da su abun da ya shafi mutane wanda za su dinga gani a kasa fiye da wanda yake a gwamnatin tarayya to amma lallacewa da tabarbarewa ta tsarin aikin ta yadda su shugabannin kananan hukumomi da sauran waɗanda ake zaba ya zama da idan suka shiga maimakon a yi aiki sai ta wadaka da kuɗi shi yasa mutane har suka manta ma da tsarin yadda za su dinga sa ido akan kananan hukumomi ita gwamnatin jihohi da dan saura har yau gwamnatin jihohi sukan dan yi aiki wanda talaka zai gani ita gwamnati tana aiki akan kananan hukumomi saboda a yanzu akwai gurare da dama da zaki je ki tarar da karamar hukuma sai ba zaki taba sanin ma cewa akwai karamar hukuma ba musamman kananan hukumomi da suke a cikin birni waɗanda suke a capital din jihohi zaki tarar da cewa ga kuɗi maƙudan kuɗi ana turo musu amma ba wani aiki wanda zaki nuna ki ce talaka ina mora mafi kusa da su ina ganin a yanzu in banda bangaren da ya shafi koyar da primary na makarantu da kuma harkar irin kananan asibitoci din nan wanda za a ce daga a cikin karamar hukuma yawanci ake kula da wannan bangarorin to gaskiya babu wani bangare da zaki iya nunawa sai a sosai talaka yace lalle wannan abu yana shafata daga karamar hukuma amma jihohi tabbas jihohi suna ayyuka ana ganin jihohi da dama suna yin titina suna gina sababbin asibitoci suna gyara makarantun sakandare akwai jihohin da suke yin university ma da yawa akwai abubuwa da dama wanda zaki ji ana cewa gwamnati ta jiya ta yi to su mutane gaskiya ina ganin abinda isa ba za su iya sa ido ba ko in ce ba sa ido suna sa ido din lalle mutane suna gani suna fahimtar me yake zuwa idaho amma ba su da hanyar fahimtar yadda za su iya magance abu saboda a tsari na mulki idan ka an zaɓi mutum ya je yana tafiyar da aikin gwamnati kuma ya zamana akwai saɓani akwai matsaloli a yadda yake tafiyar da wannan office din da aka zaɓe shi kamar misali a ce kana karamar hukuma kun zaɓi shugaban karamar hukumar ku kuka ga baya yin aiki wanda kuka zaɓe shi akwai tsari na kiranye wanda za ku je ku je kamar yadda kuka je kuka yi layi kuka zaɓe shi akwai tsari da ita hukuma ta zaɓe ta bayar wanda za ku zo ku nuna cewa ku fa wannan mutumin da kuka zaɓa bai muku ba ba ku san shi yanzu kun fasa to amma gaskiya akwai rashin wayewa da rashin fahimtar yadda wannan tsari yake tsari ne da ya kamata a ce masana shari'a masana harkar zaɓe sun shigo sun wayar da kan mutane akan yadda zai abubuwa sannan abu na biyu matsala ta ita kanta harkar shari'a ta Najeriya sai abin da ya shafi zaɓe matukar an yi kafin a ce su waɗanda suka zaɓa mutane su kiranyo mutum su nuna cewa bai musu ba yana da matsala abubuwa ne a cakuɗe ɗan siyasar sun riga tun da su suke kula da harkar tsara constitution ɗin da gyaranta ya yi zama da system ɗin sun riga don zama a gurɓace yadda za ku ta bin matakan shari'a ku ta bi ku ta bi ku ta bi har sai lokacin da aka zaɓi mutumin nan ya ƙare ba ku gano inda za a gyara zaren a ce an dawo da shi ba sannan wata matsala da take faruwa wajen taɓarɓarewar yadda ƙananan hukumomi ko kuma gwamnatocin jihohi suke kula da dukiyar jama'a da ayyuka da su shine yawan waɗanda ake zaɓa musamman a ƙananan hukumomi akwai zaɓe kala biyu da ake yi akwai primary election wanda ake cewa ita jam'iyya take yi akwai secondary election wanda mutane suke yi to gaskiya a halin yadda muke ciki a Najeriya to da dama kawai waɗannan jam'iyyu sukan ɗauko mutane 'yan lelansu wanda yake shugabanci a jiha a matsayin shi na gwamna shi yawanci yake ba da sunayen waɗanda yake so su zama masa shugabannin ƙananan hukumomi daga cikin 'yan jam'iyya wanda suke siyasa tare to da haka in an zo primary election ko da an samu wasu mutanen masu ilimi masu himma waɗanda ake musu kyakkyawar zato za su yi mutane aiki ba za a zaɓe su ba saboda akwai waɗancan 'yan lele 'yan gatan gwamna sai gwamna ya turo duk dabarar da za a yi in an zo wannan primary election ɗin sai zama na waɗannan 'yan lelen su ne suka zama aka zaɓa in an zo takara su za su in gani yawanci tun a wajen zaɓen ba a zaɓen mutanen da suka dace to da haka mutane saboda wannan jin haushin yawanci waɗanda ma za a zaɓa ɗin ba ma mutanen kirki ba ne tun kan a zaɓe su kuma san cewa in ma sun zo sun fara harkar ayyukan ba aiki za su yi ba sai ga mutane sun fita daga harkarsu abu na biyu kuma idan aka zo na biyun shine bayan an zo yin zaɓe na babban zaɓe ɗin zai zama na shi gwamna a matsayinsa na shugaba sai danne harkar zaɓen da dabaru sai zama na jam'iyyar da gwamna take kan mulki ita ce yawanci take cinye zaɓen ƙananan hukumomi gaba ɗaya in ma an samu da ƙyar za a samu karamar hukuma ɗaya ko biyu ko uku a cikin yawan wanda jiha take da ita wanda za a ce sun ci zaɓe don haka wannan shi ma yana tasiri a kan lamarin yadda ake kula da ƙananan hukumomi to wani gwamnan ma asusun da ƙananan hukumomi suke amfani da su sai zama na yana ƙarƙashin hannunsa yadda ita tsarin constitution na Najeriya ya bayar cewa kuɗin ƙananan hukumomi izo directly ije asusun su kuɗin na jihohi ya je directly ya je asusun su sai zama na in ma ya zo na ƙananan hukumomi sai gwamnatin jiha ta karɓe in ta karɓe gwamna shi yake da iko irin da tura musu abin da ya ga dama.
Kuma in ana maganar sata yana kusa in ka tambaye mai kela mai rabano ɗaya shi lahi
Ahmad Abubakar Dakta kenan yayin wannan bayani mai hoshin baki da kuma lura da al'amuran yau da kullum. To ina waɗanda ke ta samun sakonnin waya daga wajen ƴan danwarar da ke cewa daga babban bankin Najeriya ne CBN. Dan iya ma ya samu irin wannan sako yanzu ga Isa Lawal Ikara da labarin dan iya.
Yau dan iya da kafar shi ya tako ya iske ni gida ina kwance. Yace dan Ikara duniyar nan fa ta lalace. Nace dan uwa mai ya faru ne don dama ni na ganka ka shigo yau a firgice. Yace wallahi wata gayya ce dake jiran kawai mutun ya tare dukiya su zo da wayan su wai don su sace. Suka turo min sakon waya wai katin cire kudi na banki na fa ya su kurkuce. Saboda haka idan ina son ci gaba da amfani da shi to sai in kira wayar su dan sai sun tantance. Kuma wai ma daga babban bankin Nigeria CBN ne dan kawai sun ga yayi fice. Ko da na gwada kiran wayar kawai sai naji suna tayu min tambayoyi akan sirrin dake jikin katin karbar kudin asassace. Daga nan ne fa na gano lalle wannan shimfidar ta ƴan damfara ce. Wato M49 dinan da Allah ya musu baiwa hikima amma sai suka butulce. Nace lalle kam dan iya nima na samu labarin wannan gayyar sodi. Waɗanda su kullun sai sun zuba zallan zamba ne suke jin dadi. Dan yace aini abin da ya ban mamaki ma raban asusun banki na da kudi fa tun bade. Shi yasa nan da nan na gane su ma sun kuga cikin rudi. Saboda haka ne ma dole in yi wa ƴan uwana ƴan Najeriya gargadi. Kada su sake su bari su bayyana wa wani sirrin katin fidda kudin su na ATM kawai saboda zakwadi. Don duk abin da ya shafi dukiya yana buƙatar bincike mai fadi. Su kuwa ƴan damfara ma 419 ka san kullun tunanin su yaya za su yi kudi saboda sun yi imani cewa rayuwa sai da kudi ne kawai ake jin dadi. Shi yasa kullun idan su rufa kaga suna ta fadi tashi kurdi kurdi. Nace dan iya ni abin da ke bani mamaki ma shine wai a mulki irin na shugaba Buhari da sauran sabbin shugabanni waɗanda ake ganin ko neman halas mutun yake a zamanin su sai yayi tsantseni amma a ce har an samu wasu masu shirye shirin zamba mai muni wanda mutane da yawa ka iya aukawa cikin lokaci dan kankani. Dan iya ce ai da ma ka san fa akwai masu tarar aradi da ka a cikin kowane karni. Kai dai kawai abin da ya kamata mu gaya wa matasan wannan zamani shine su guji duk abin da Allah da kuma dokokin kasar su suka yi hani. Don ka san masu wannan bakar harkar damfara ta 419 fara yiwar su san ba amfani. Shi yasa ma gwamnati ta riga ta yi tanajin hukunci mai tsanani. Don haka dai wajibi bine mazambatan nan su canza tunani. Nace to dan iya Allah ya sa dai masu aikewa da sakonnin ƙayyar da ke cewa bankin CBN ne su daina. Don kuwa duk da yake burin su tafka wasu ƴan ƙasa kazamiyar barna to su fasani za su iya jefa kansu cikin mummunar fitina. Don kuwa yanzu duniya ta waye komai kake ana ganin ka kamar da tsakar rana. Saboda haka ne ma wasu ke ganin yanzu fa duniya babu sauran wani sauna. Don ku komawa suka tunkara da wannan sakon zamba a wannan zamani sai ya zauna kuma ya auna. Watakila ma tunda zamani ne sai ya tura sakon dandalin sada zumunta na Facebook ko Twitter don a tattauna. Kasan kudi yanzu a kasar sun yi wuya saboda haka babu wani mai musu rikon sakaina. Don haka dai masu damfarar nan da sunan banki ku sani kuna jefa rayuwar ku ne cikin muguwar barazana. Ba nan duniya ba ko har lahira hukuncin ku ya zo daidai da na maciya amana.
To baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan sai kuma gobar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shiri akan kiwon lahiya. Yanzu a madadin wato wanda ya hada mana sauti Daniel Brown da engineer mu Zainab Abdulrahman da ma Jamila Kabiru fage abokiyar gabatar da wannan shiri wanda yau bata samu damar shigowa ba. Ni Halima Jimrau ke sallama da ku, ku huta lahiya. Yar Amurka yau ta tantance.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.